gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shi. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Maris na shekarar 2023. Maganar kenan. Shirin namu na yau abokin aikin mu ya tattauna da wani matashi da yake koyar da yaren Ingilishi. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a, ba tare da bata lokaci ba, za mu tsinduma a cikin shirin inda abokin aikin mu Sarfila Hashim Gumel ya tattauna da bakon namu na yau wanda zai gabatar da shi.
To da farko misararru zai so ya san wani bako ne muka samu.
Sunana Hamisu Haruna.
To Mal Hamisu, ga ka Amurka, me ka kuma daga ina ka zo?
To masha Allah, kamar yadda na gabatar da sunana a farko, na ce sunana Hamisu Haruna, ni haifaffen dan Kano ne. Sannan kuma na yi rayuwa ta da karatuna gaba ɗaya a Kano. Na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano, wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan.
Wato Turanci kenan.
Wato yaren Turanci kwarai da gaske. Sannan bayan nan na yi karatun service ɗina, ma'ana na yi service NYSC.
Wato ka bauta ƙasa.
Na bautawa ƙasa a jihar Katsina, wanda na gabatar da ita a Jami'ar Alkalam dake Katsina. Wanda bayan shekara ɗaya da ne a nan, cikin ikon Allah suka bani aiki, na ci gaba da gabatar da aiki, ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da Turanci dake jihar Katsina.
Wato dai sun ji daɗi, ka san cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta ƙasa, suka rike shi da min sun ji daɗin aikinsa kuma sun yaba da abin da ya kawo musu.
Gaskiya ne kuma wannan wani abin babban alfahari ne gare ni, domin cewa jin daɗin da suka yi su, ma'ana Jami'ar Alkalam kenan, wannan ni dalilin da ya sa har suka karɓe ni, suka yi retain ɗina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant, ma'ana mataki na farko kenan.
To masha Allah, to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu?
To babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani, wanda ma'ana ita kungiyar, ma'ana zance kenan, Department of State,
ma'aikatan harkokin wajen Amerika,
ma'aikatan harkokin waje na Amerika su suka dauki na wannan program din tare da FHI 360. A matsayina na malamin Turanci, na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa 'yan uwanmu malamai na Turanci. Kamar yadda muka sani, Nigeria ko Afirka generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaren Turancin. So samun dama da na yi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County a nan America kenan ta bani karkashin US Embassy dake Abuja. So na samu damar yin karatu na wata shida a karkashin wannan program din, wanda ta internet muka yi shi, kuma yana ɗaya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria. Mutane da yawa in ka ce kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu, so ba malami a zahiri yana koyar da kai.
So amma na gode wa Allah, zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges, ma'ana tasgaro, sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai kai shi a face to face ba ma'ana ba
sai ajin karatu ba kana daikin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai
so zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zama to kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauri ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta wake nan ta Abuja ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata shida ina wannan karatu
to mallam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa
gaskiya ne
wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakure da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya
to zan iya cewa da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da bukatar sai ka je waje to ina ganin ta nan bangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunanin mu musan cewa with the little da kake da shi ma'ana da duk kankantar data da kake da ita zaka iya amfani da ita ka koyi turanci koda kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da zamu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa waɗanda ba su je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta internet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu ƴan arewa domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimtar cewa rayuwa yanzu akwai kalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan kalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zama to al'umman nan gaba ɗaya ta gama samun matsala
haka ne to me zaka ce ga matasa Hausawa a rayuwar au arewacin Najeriya da ke cewa ai wannan ba yaran uwata bane turanci ko ba yaran babana bane ba me yasa zan koye shi zan yi shi yanda naga dama menene muhimmancin koye turanci mutun ya iya inda duk inda yaje ya samu wani mutum da ba yaran sa ba zai tsaya zai yi magana da shi da wannan yaran a matsayin ka na mai koyar da wannan yaran menene muhimmanci ya zaka shawo kansu ga wannan kanuna musu muhimmancin sa
to na farko dai zan iya cewa dukkanin wannan abin da muke cewa na cewa ai ba yare na bane saboda haka ba inda bukatar sai na koyi shi amma kada mu manta ba a waje ɗaya muke zauna ba sannan abu na farko zan iya cewa shine shi wannan yaren na turanci the fact that an mulke mu da shi ma'ana muna amfani da shi ne a matsayin hanya ta sadarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta koyarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta ita kanta kasuwanci domin misali zan iya baka misalin akwai mutane da yawa waɗanda suke ƴan kasuwa ne ba su taɓa zuwa makaranta ba amma saboda kalubale yanzu da suke tunkara na cewa shi wannan yaren dole sai da shi domin idan kana so kai mu'amala ta kasuwanci kana buƙatar yare da zaka yi mu'amala shi kuma yare ita ce wata hanya ce da zaka gabatar da sakon da kake so ka gabatar
nan yan adam
so yawa so saboda haka idan har kana so ka samu ci gaba ya zaman to ba ka kuntace kanka arewa ba arewa ma iya Kano kadai kana buƙatar wani yare da zaka yi amfani da shi
wato kada a bar mutum a baya dai kawai
kada a bar mutum a baya idan ana so kana so a taka da kai to dole sai ka koyi wannan yaren to ko dan wannan ya kamata mu Hausawa da bangaren arewacin Najeriya ya kamata mu maida hankali wajen koyon wannan yare kuma kamar yadda na faɗa yaren nan zaka iya koyon su daga duk inda kake akwai hanyoyi da yawa wanda ni training din da aka bani kenan ma'ana horarwar da aka yi min kenan an horar da ni a matsayin wanda zan koyar da yaren turanci ta internet ta kafar sadarwa exactly ta zamani wannan karatun da nayi bayan nayi wannan karatun na wata shida na kuma samu damar da ina daga gidana ina daga cikin daki na nake koyar da malaman turanci da kasashe daban daban a ƙarƙashin ita wannan jami'ar ta Maryland na koyar sau biyu zuwa uku suna sana a matsayin discussion facilitator, ma'ana wanda zai taimaka musu wajen tattauna da malamai domin a shiga menene matsalolin su, sannan mu ga yadda zamu warware musu na wannan bangaren abin da ya shafi koyar da yaran Turanci. So kaga ba wani abu ne da ranci sai naje Ingila ko sai naje America, hasali ma ban taba zuwa America ba, ban taba zuwa Ingila ba, banda wannan karin da naje America, amma na san
da kana nan yanzu America,
yawa yanzu ina nan America, amma na samu damar dan tattauna da wanda akwai lokacin da muka dauki dalibai sama da guda 13,000. So kaga wannan dama ce wanda idan physically ne ba za ka iya samu wannan da ba ajin ma da zai iya dauka dalibai 13,000. Kuma wannan daliban ba wai dalibai bane, kai har da professors waɗanda suke son samu gogewa akan yadda za su koyar da shi wannan yaren Turancin. So kaga wannan babbar dama ce wanda idan da physically ne za mu hadu ba zai yiwu ba. Zaka iya hada local government guda kafin ka hada waɗannan mutanen. So kaga wannan dama ce sosai wanda kuma ina ganin ya kamata mutanen mu tsara farkawa su gane cewa babu na kasashe sai kasashe. Domin wannan zuwan da ne wannan ƙasa ta Washington DC ko America, babu silan kwabo na a ciki, babu kwandalata a ciki, duka an dauki nauyina ne, an kawo ni, an aje ni a waje masauki mai kyau, sannan kuma ana bani karatu hannu tsawon wata shekara sati biyu, sannan kuma daga nan zamu je mu ƙara tattauna a wani garin wanda ake kiransa suna Portland, domin mu ƙara haduwa da manyan malamai masu ilimi a wannan fannin na yaren Turanci, sannan masu gogewa a fannin bangaren abin da ya shafi a koyar da shi kansa wannan yaran, don mu ƙara samun gogewa kamar yadda muka faɗa abu ne da ya shafi ƙarawa juna sani. So mu ma muna koya, kuma idan mun tashi mun gama za mu je ƙasar mu, sannan za mu koyar da abin da aka koya mana, wanda ɗaya daga ciki shine wannan dama da na samu na tattaunawa da wannan babbar fasaha, a ma'ana kafa ta sadarwa, ma'ana VOA kenan. Kuma alhamdulillahi kamar yadda nake wannan magana duka duniya ana jina, kuma wannan ɗaya daga cikin nasarori kenan da aka samu na shi kansa ma'ana internet.
Me zaka kira matasa game da shiga harkokin da bai shafe su ba? In nace harkokin bai shafe su ba, musamman a yanzu da muke lokacin siyasa a can gida, zaka ga abubuwa da yawa akan alakanta su ne, ko matasa ne a tsakiyar duk wani abu da ake yi na kirki da na rashin kirki da kuma na tayar da hankali. Wani kira za ka yi gare su?
To, ina kira ga matasa, ƴan uwana, abokanina, domin nima matashi ne kamar yadda ka faɗa, domin har yanzu matashi ne. Mu yi amfani da damar da Allah ya bamu. Domin duk lokacin da Allah ya baka dama ta wannan jarumtar ta matasa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana cewa ni imatani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag, lafiya Allah ya bamu lafiya. So duk lokacin da Allah ya baka wannan lafiya ya kamata kai amfani da ita. Saboda haka kada mu ci gaba da yin amfani mu ringa bin abubuwan da ƴan siyasa suke su dauko mu su ba mu kayan shaye-shaye domin mu je mu yi wani abu wanda daga baya za mu zo mu da dama, domin duk waɗannan matasan da ake dauka za ga sai sun fita daga cikin hayyacin suke wannan abun. So me isa ba za mu zo mu kama ilimi ba? Ilimin nan da waɗannan wannan dai ilimin shine ginshikin da yasa suka kai wannan matakin. So mu ma za mu iya. Saboda haka bai kamata mu ringa amfani mu ringa wasa da daman mu ba da shekarun mu da yarintan mu wajen bauta wasu mutane waɗanda ƴaƴansu ba sa cikin wannan matakin. Duk lokacin da za a yi waɗannan abubuwan babu ƴaƴansu a ciki, duk lokacin da za a je a yi bangar siyasa babu ƴaƴansu a ciki. So me isa mu ma ba za mu yi amfani da damar tawon ba mu ma mu je mu yi karatun? Ina ganin abu na farko da ya kamata mu kula da shi ne ilimi. Idan har ya zamanto mu rike ilimi, mun yi karatu, mun yi abin da ya kamata, so insha Allah ta'ala za mu fita daga dukkanin waɗannan halin da muke ciki. Kuma kamar yadda na faɗa, ilimi ba dole sai kana da kuɗi ba. Ilimi za ka iya yin sa a kowane irin yanayi. Akwai ilimi na addini, akwai ilimi na boko, na zamani, wanda za ka iya haɗa su guda biyu kuma za ka amfana da su. So idan har ka yi su babu wani ɗan siyasa da zai ɗauko ya zo ya ce wane zo ka ɗibi waɗannan kayan shaye-shaye ka sha, sannan ka je ka kashe wani da wani. Kana da iliminka, shi ma yana yin amfani da ƙwaƙwalwarsa ne domin ya yi abin da ya kamata. To kai ma ya kamata ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka, domin dukkaninmu Allah ya mu da ƙwaƙwalwa guda ɗaya. Sai dai kawai idan ba ka yi amfani da ita ba. So ya kamata mu ringa amfani da ƙwaƙwalwarmu, mu ringa amfani da tunaninmu, ba abin da aikinmu zai yi ba. Idan muka yi amfani da tunaninmu shi zai taimaka mana wajen mu tsaya abu mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace, yayin kuma da ya dace. Yeah.
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
To duk da haka akwai kware da gaske akwai wasu matasan da sun tashi sun jajirce a halin yanzu kuma suna koyan. To amma duk da haka akwai kalubale da suke fuskanta a nasu bangaren. To a matsayinka na mai koyarwa educator kenan, wani irin kalubale kake ganin ake da shi musamman a arewacin Najeriya a yanzu game da koyar da ɗalibai?
To na farko zan iya cewa akwai kalubale daga bangaren malamai, misali ba mu da kayayyakin aikin da ya kamata mu koyar da su, waɗanda ake kira da suna instructional materials. Kamar yanzu misali mu a Najeriya ko in ce a arewacin Najeriya, ajin ma da za a koyar da ɗalibi yadda ya kamata ya zamanto psychology ɗinsa tunaninsa ya zauna yadda ya kamata, babu kayayyakin da ya kamata ya zauna. Misali abin da ya shafi mazauni, misali abin da ya shafi kayan karatu, misali abin da ya shafi talauci na irin abubuwan da za mu siya. So wannan ɗaya daga cikin kalubale da muke fuskantarsa, wanda kuma ina ganin mu a malamai akwai abubuwa da yawa da baka da bukatar sai gwamnati ta yi ma. Ya kamata community, ma'ana al'umma na unguwa, mu ma mu ringa taimakawa junanmu akan ƴaƴanmu. Saboda idan muka yi amfani da wannan, idan muka ce lalle sai gwamnati ta kawo mana komai, su babu yadda za a mu samu wannan abu. So wannan shine mataki na farko mu sa cewa
abu ne dai kamar da ya zama wajibi kenan.
Wajibi ne. Ka ilmantar da al'umma ko ka bada gudunmawa wajen ilmantar da al'umma wajibi ne akan ka. Domin idan baka yi ba abin zai dawo kanka. Dukkanin mutanen da muke gani muna kin su, muna ganin ƴan shaye-shaye ne, ƴaƴanmu ne fa. Kannanmu ne, yayyenmu ne, ƴan uwanmu ne. So kaga idan ba mi ma dan Allah ba, ya kamata mi ko dan wancan dalilin na cewa ina so in kare gidana, ina so in kare ƴaƴana, domin ƴaƴanka suna fitowa. Idan kuma za su fito za su haɗu da su, to su ma za su ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar da waɗannan suke. Sannan malamai sai sun ƙara haƙuri da yanayin da suka samu kansu. Kamar yadda muka sani a Najeriya, teaching ko in ce koyarwa ta zama wata aba ce wacce sai ka rasa abin da za ka yi za ka yi ta.
Ba a ɗaukanta da muhimmanci.
Kuma wannan rashin ɗauka da muhimmancin ya ta'allaka ko yana da alaƙa da yanayin yadda ba a ba da hankali akan shi kansa budget akan education. Shi kansa budget din da ake bayarwa bangaren abin da ya shafi yawa kasafi da ake ba bangaren abin da ya shafi education, za ga shi bai da yawa. Idan muka duba da wasu kasashen da muke da su a duniya, za mu ga ana fitar da wani kasafi mai yawa. Na je Malaysia karatu na PhD, na ga abubuwan da suke faruwa. Ba wai Najeriya ba za mu iya bane, za mu iya. So amma babu wannan motivation din, ma'ana karfin gwiwa da za mu iya waɗannan abubuwan. Wannan ne dalilin da yasa za ka ga mutane, muna da jami'o'i a Najeriya, muna da makarantu a Najeriya, amma still sai mun ringa tafiya ƙasar waje karatu. Yana nan sun fi mu ne, ba su fi mu ba. So ya kamata mu ɗauka mu akan kanmu cewa tabbas muna son mu gyara. Akwai abin da Barack Obama yake cewa change begins with me.
Wato sauyi ya fara a kaina.
Ya fara a kaina. And we are the change we're looking for.
Kafin ma ka je kan wani, kanka fara canza kanka.
So duk wani canji da muke nema, da muke ta tunanin ina yake, mu ne canjin.
To ka zagaya a nan birnin Washington DC, ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajizuwan koyarwa, ka ga yadda ake koyarwa. Mene bambancin yadda ake koyarwa a nan Amurka da yadda kuke koyarwa a gida?
Na ji daɗin wannan tambayar da ka yi min, domin yana ɗaya daga cikin abin da muka zo koya. Shi ainihin taken shi wannan program ɗin da muka zo shine social and emotional learning. Ma'ana integrating social emotional learning in English language classroom. Yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau domin ya samu ya koyi wannan yaran. Wanda idan muka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke yi.
Wato
ba a yin abin da ya kamata. Jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi. Ma'ana mai horarwa, malami mai horarwa. Wannan ya sa ɗalibi zai ji, yaro zai ji in ka ce masta shi ka tafi makaranta zai ce ba zai je ba. Ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa. Saboda me? Ya san daga ya je duka ne, in ya makara duka ne, in ya waye duka ne, komai duka ne. Wannan psychologically yana taɓa tunanin yaro. Sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro. Ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana taɓa shi. Domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau, to zai koyi karatu. Ko kai ne za ka samu da yanayi mai kyau, ba abin da za a baka ba koya ba. wannan ne dalilin da yasa in muka ji wata kasar za ga ƴan Najeriya suna samun ci gaba sosai, suna excelling saboda me? Saboda an samu su da yene mai kyau. So wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya, domin a cikin makarantun da naje akwai Montgomery College da muka je, exactly, wanda a wannan college din na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai.
Wani irin yanayi ne wannan?
Misali zaka ga idan ka je aji zaka ga akwai friendliness, akwai abota, akwai kyakkyawar alaka tsakanin malami da dalibi. Sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna career talk. Wanda mu career talk da muke yin sa muna yin sa ne iya karshen semester kadai ko in ce karshen
term. Wato malami ya ringa tattauna dalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son idan ya
so yayi, sannan kuma ya ƙara taimakon sa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so yayi. Sannan za ka ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive. Idan nace highly conducive ina nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za ka koyi abin da ya kamata koya,
saboda yanayin gurin akwai nutsuwa,
akwai kuma akwai kayan kuma aiki da ya kamata ayi. So kamar yadda na faɗa, akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya, especially abin da ya shafi kuɗi, amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa. Yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation, ba inda bukatar sai na je na ce principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza, da waya ta kaɗai zan iya downloading ɗan abu da bai fi sakan minti biyu ba, MBB ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa. Ukunna ɗalibai, akwai MP3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka dora ta ka kunna ta duka ɗalibai za su iya ji. Akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session. Wato abin da zai baka mamaki, a shekara ta 2019 akwai wani horarwa da nayi a nan Kano na tara malaman turanci akalla guda 60 waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da ɗalibai
a dabarun koyarwa
wanda muka gabatar da shi a American Corner. Wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba, ba su da ilimin ba, amma hanyar da za su bi wajen engaging, wajen interacting da ɗalibai, wajen mu'amala da ɗaliban shine abin da yake ba su matsala. Saboda haka malami zai cika allo dam
da
rubutu, sannan ya ce ɗalibai su kafa. In suka fahimci ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe.
Shine lecture nasu da shine koyarwan na wannan rana.
Ya riga gama.
Wato dai a nuna dalibi yana tsoron malami, wannan ba hanya bace ko dabara ta koyar dalibi ba.
Ba hanya bace, hasali ma hanya ce ta koyar dalibi daga abin da ya kamata.
Saboda wani lokacin zaka ga cewa dalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka fada ajin sa. To kafin ma ka shiga ana cewa in ka shiga zaka fada ajin sa. Da an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan daki na koyon karatun sa.
Wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions, ma'ana universities and colleges of education, wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai mu canji tsarin yanayin koyarwar mu. Kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai iya ba, ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai course ina yana da wahala. Duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa course yana da wahala, so daga nan ka riga ka gama killing moral dinsa, ba wani abu da zai iya.
Saboda kawai
ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi. Akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex, from none to unknown.
Wato daga babu komai zuwa a samu wani
abu, sannan kuma daga abu mai sauki zuwa mai wahala. So duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan course din course ne mai sauki, kuma ni din da kuka gani na zo ne don mu koya tare, ɗalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abin. Akwai abin da muke kira da suna inclusiveness, ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin. Kada ka nuna cewa, saboda a cikin ɗalibai muna da mutane waɗanda muke kiransu da suna introvert, muna da extrovert. Akwai waɗanda su yanayinsu they are talkative, mutane
suna magana sosai.
To a matsayin ka na malami ya kamata kai amfani da fasahar da Allah ya baka na koyarwa wajen ka tabbatar da cewa su waɗannan ɗaliban masu magana ba su danne ɗalibai waɗanda ba sa magana ba. Abin da nake
to yanzu kamar almasali da Amurka ta kawo ku nan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yadda za ku koyar, me za ka ɗauka yanzu idan ka koma gida, ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka koma gida abin da ka koya anan ko ka gani anan za ka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a Najeriya?
To Alhamdulillah na ji dadin wannan tambaya domin kusan shine makasudin duk koyo idan ka koya abu yana da bukata ka koyar da shi so hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabata shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna massive open online course kamar yadda akwai da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawan su za su iya shiganta manhajar
ta waya ce kenan manhaja
ta waya ce
da ake downloading
yawa da ake downloading so saboda haka muna so mu amfani da wannan dama kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration is open kamar yadda muka daba is massive because it accommodates mutane da yawa sannan kuma abu ne wanda yake a bude so wannan ɗaya daga cikin hanya ce da zamu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman turanci akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata na farko kenan abu na biyu muna da kudirin ko ina da kudirin gabatar da abin da ya shafi workshop wanda wancan kaga zai hada da ko ina a fadin Najeriya amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kai yawa so kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin internet idan yanzu idan na ce workshop kadai zan yi iya mutanen watakil iya mutanen Kano kadai zan iya amfanarwa ko iya mutanen Katsina kadai za su iya amfana
ko mutanen da suka zo wannan yankin
ko kuma iya su ma a jahar iya mutanen da suka zo su kadai za su iya amfana amma lokacin da ka bude abin ka mai da shi open ka samar da wata manhaja wadanda mutane za su shigo to zai zama to kowa zai amfana sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kadai za su yi ba domin group ne akai grouping din mu sannan a group din mu bakwai ne a cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania akwai wacce take daga Venezuela akwai wacce take daga daga kasashe daban-daban daga Europe daga Asia so kaga wannan interaction yawa sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake kira suna discussion group wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren Africa daga bangaren Nigeria muna da lack of exposure malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata
to ba san yadda za su gudanar da kansu ba ko gabatar da kansu
za su gabatar da kansu to wannan zai ba su dama na su samu alaka da rago malamai na duniya si alaka da su su sami experience da gare su su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a context din su ma'ana a yanayin su su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context din nasu tanan ga zaman to an hada kai kuma an kara samun bunƙasa na experience wanda insha Allah ta'ala da ma shi al'amari ne da idan ka koyi da malami to kuma ka koyi da al'umma ne domin shi wannan malamin shi zai koma ya koyi da dalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa dalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna ta fama da dalibi sai sun matsa masa yayin karatu yanzu da kansu dalibi idan ya koma gida yaron zai yi karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shine yazo na daya mataki na daya a wannan tsarin so wannan shine kadan daga cikin insha Allah ta'ala abubuwan da muke da kuduri na mu gabatar idan na koma kasata wato Nigeria
ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har ya zo gare ku da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Julie Leather Scratcher ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya Wannan sai da ilimi, ni zika ke so, wannan